Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Yau ma ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Yusuf Aliyu Haranda da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 29 ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Kotun kolin kasar Gambia ta yi watsi da karar da ke kalubalantar zaben shugaban kasar. Kasa ta danne wasu mahaka zinare a Sudan. Ruwan sama kamar da bakin kwarya a Brazil ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama.
Kanan labaran kenan aka saurara a daidai lokacin da ake ci gaba da neman mafita kan lamarin tsaro a Najeriya. Masu ruwa da zaki na ganin komawa ta farkin al'ada zai taimaka.
Kallon talabijin da sauransu na ƙasashen yamma ya bannata al'adunmu wanda ya kai ga abin takaici. Ga maganar shaye-shaye, ƴan mata na shaye-shaye, wasu matan aure ma shaye-shaye suke yi.
Haka kuma za ku ji martani game da gargaɗin da hukumar 'yan sandan ƙasar Ghana ta yi wa malaman addinai game da yaɗa wahayin ƙarya.
Wani ya kwan babu shekarar da za a shiga. To wannan yana razanar da mutane da ake ambaton sunansu, yana kuma taka haƙƙinsu na bil'adama.
Sannan kuma na tafi da shirin baki mai yanka wuya, wannan Murtala Faruk Sanyin ne shirya kuma zai gabatar, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba, ta da fatar an wayi gari lafiya. Kotun kolin kasar Gambia ta yi watsi da kalubalantar nasarar shugaban kasa Adama Barrow a zaben da ya gabata a ranar Talata, inda ta ce karar ba ta bi hanyar da ya kamata ba. Kamar yadda takardun kotun suka nuna, Barrow ya lashe zaben ranar 4 ga watan Disamba da kimanin kashi 53 na ƙuri'u da aka kada. Abokin takararsa Usaino Dabo ya zo na biyu, wanda ya samu kimanin kashi 28 na ƙuri'u. Su kuwa wasu 'yan takara biyu sun ki amincewa da sakamakon zaben, wanda suka yi zargin cewar an tafka maguɗi a rumfunan zaɓe, amma ba su ba da wasu shaidu ba. Jam'iyyar Dabo ta United Democratic Party UNDP ta roƙi kotun kolin da ta soke sakamakon zaben a mako mai zuwa, duk da cewar masu sa ido kan zaɓe sun ce an gudanar da zaɓe cikin adalci. Kotun ta yi watsi da ƙarar ne bisa hujjojin cewar jam'iyyar Dabo ta gaza tuntuɓar shugaba Barrow a cikin kwanaki 5 na shigar da ƙarar, wanda ya saba wa tsarin shari'a na gaskiya a Gambia. In ji majiyoyi na shari'a, jam'iyyar UNDP ta gaza cika sharuɗin doka na 11 na zaben ƙasa wadda ta buƙaci a shigar da ƙara, in ji alƙalin kotun Hassan Jallo a hukumance. Mahukunta a Sudan sun ba da tabbacin cewar aƙalla mutane 38 ne suka mutu sakamakon ruptawar mahaƙar zinare a yammacin lardin Kordofan. A cewar kamfanin haƙar ma'adanai na gwamnatin ƙasar, a cikin wata sanarwa da ya fitar, ya bayyana ruguzawar rufaffun ma'adanai da ba sa aiki a ranar Talata a wani ƙauye mai tazarar kimanin kilomita 700 kudu da babban birnin na Khartoum. Kamfanin haƙar ma'adanan ya wallafa hotuna a shafinsa na Facebook da ke nuna mutanen ƙauyen suna taruwa a yankin, yayin da aƙalla ma'aikata biyu ke ƙoƙarin gano wasu da suka tsira da ransu ko kuma gawawwaki. Amma dai ba bayyana lokaci da mahaƙar za ta dawo kan aiki ba.
Kafin Yusuf ya sake dawo da labarai, za mu leƙa Najeriya, inda ake ci gaba da neman bakin zare don warwar matsalolin tsaro musamman arewacin ƙasar. Masu faɗa ji sun bayyana cewa kuma kan tarbiyyar ƙwarai da aka samu tun daga tushe za ta taimaka wajen kawo ƙarshen miyagun iri a ƙasar. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdulrauf ta aiko mana da ƙarin bayani.
A kusan kullum magana ɗaya ke ci gaba da ciwa al'umma arewacin Najeriya tuwo a ƙwarya sakamakon yadda ƴan bindiga ke kashe-kashen al'umma da basu ji basu gani ba lamarin da ya kai ga kiraye-kirayen gwamnati ta kawo ƙarshen matsalolin na tsaro daga matasa dattawa sarakunan gargajiya malamai da ma sauran al'umma sarkin jiwa Dr. Idris Musa ya bayyana cewa
kallon talabijin da sauransu na ƙasashen yamma ya bannata al'adunmu wanda ya kai ga abin takaici ba wai yamma na ƙasar nan ba yamma ta Turawa ga magana shaye-shaye ƴan mata na shaye-shaye wasu matan aure ma shaye-shaye suke yi to amma ire-iren waɗannan yanzu an biya ta al'adu irin ta yamma na Turawa wasu al'adun ya zamanto mun mai da su namu ya kai ga yanzu ana gwaji irin su bindigogi ko yan bindiga roba ya kai ga yanzu nan har ya zama na gaske saboda haka ya zama tilas mu yi kokari mu shiga zuciyarmu a matsayinmu na al'umma ƙasa mu tarbiyyar da kanmu tun daga sama har ƙasa su kuma waɗanda suke dauke da bindigogi muna basu basu hakuri da su dubi zuciyarsu su dubi waɗanda ake kashe wannan ƴaƴan adam ne irin su Allah taɓo zuciyarsu su aje makaman nan saboda zaman ƙasar nan ya mana dadi da mu da su
shi ma Ibrahim Sharif dan asalin jihar Kano ya tofa albarkacin bakin sa kan komawa kan tsarin gargajiya wajen zamantakewar al'umma
ina ga cewa wannan tsari da muke da shi kafin tura mulkin mallaka wanda shine tsari wanda na masu unguwanni da daga tai ga tsari yayi mai kyau kuma idan aka ci gaba da wannan tsari zai kawo sauki wajen harkar tsaro da kalubalen da muke fuskanta a arewacin Najeriya a yau wato idan kika duba lokacin iyaye da kakanni zaki ga cewa idan aka yi bako ko kuma aka yi wani babban malami mai unguwa ko dagaci yana sani saboda a tabbatar da cewa an san wane ne wannan mutumin an san daga ina yake idan yana buƙatar a sauke shi za a sauke shi ko kuma idan yana buƙatar a taimaka masa za a taimaka masa wannan yana taimakawa ƙwarai da gaske wajen sanin wa yake cikin unguwar yake cikin gari ko kuma daga ina yake to a yau abin da muka tashi da shi shine gabaki ɗayan mu mun manta da wannan al'ada wanda ya taimaka ƙwarai da gaske wajen koda tarbiyyar yaran da muke da su ma da kuma kula da mutanen da suke cikin unguwa
ita ma ƴar majalisar wakilai ta ce
sunana honorable Khadija Waziri Bukar Ibrahim ina wakiltan Damaturu Tarmuwa Gujiba Gulani Federal Constituency a majalisar wakilai a gaskiya Najeriya duka dole mu sa hannu mu ga cewa komai ya tafi daidai kuma in dai maganar tsaro ne bayan haka ai duka mu ƴan bil'adama ne duk muna da iyaye wanda za su ce mana bari mu bari to why not a zo a kira kowa da kowa a zauna a sasanta a ji wani menene matsalar a nemi mutane daga legislature da executive da judiciary
wanda fasinjoji sama da 42 da ƴan bindiga suka yi na kwanakin baya-bayan nan a jihar Sokoto da kuma kisan wasu talakawa a yankin Giwa dake jihar Kaduna na daga cikin ayyukan bata gari da yasa ƴan arewacin ƙasar ke cewa tura ta kai bango sai dai gwamnati na ƙara jaddada cewa tana yin duk mai yiwuwa wajen shawo kan matsalolin na tsaro Lima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Halima Abdulrauf har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC inda agogo muke cewa karfe 12:08 na dare yanzu dai ga Yusuf dauke da kashi na biyu na labaran
a jiya talata Beijing ta zargi Amurka da rashin gaskiya da mugun wasa a sararin samaniya inda aka kusan yin karo na kud-da-kud tsakanin tashar sararin samaniyar kasar Sin da tauraron dan adam da kamfanin SpaceX na Elon Musk ke sarrafawa Tiangwan sabuwar tashar sararin samaniyar kasar Sin dole ta yi amfani da karfin tuwo don gujewa karo da tauraron dan adam na Starlink a watan Yuli da kuma a watan Oktoba kamar yadda wata takarda da Beijing ta mika hukumar kula da sararin samaniya na Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan watan bayanin ya ce abubuwan da suka faru sun kasance masu hatsari ga rayuwa ko kuma ga lafiyar ƴan sama jannati a tashar sararin samaniya ta kasar Sin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Sin Zhuan Lijuan ya bayyana wa manema labarai a jiya talata cewar Amurka ta yi watsi da wajibcin da ya rataya a wuyanta a ƙarshen yarjejeniyar ƙasa da ƙasa lamarin da ke zama babbar barazana ga rayuwa da lafiyar ƴan sama jannati hukumar ƴan sanda ta Hong Kong ta ce da safiyar yau Laraba ta kama wasu manyan ma'aikata shida ko kuma tsofaffin ma'aikata a wani kamfanin yaɗa labarai na kafar yanar gizo da ake zargi da haɗa baki don wallafa wasu kasidu masu tayar da hankali. Tashar talabijin ta TVB ta Hong Kong ta ce mutanen shida sun fito ne daga kamfanin dillancin labarai na Stand News, gidan jarida na yanar gizo mai ra'ayin demokuraɗiyya, wani da ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ya ga motocin 'yan sanda hudu a wajen ofishin kamfanin dillancin labarai na Stand News. A wata sanarwa da rundunar 'yan sanda ta fitar, ta ce ta kama maza uku da mata uku masu shekaru daga 34 zuwa 73, kuma ana ci gaba da bincike a gidajensu. Kamfanin labarai na Stand News ya ce ɗaya daga cikin waɗanda aka kama shi ne Ransom Chan, mataimakin edita, wanda kuma shi ne shugaban ƙungiyar 'yan jarida ta Hong Kong. Kamfanin dillancin labaran ya fitar da wasu hotunan bidiyo na 'yan sanda sun isa gidan Chan tare da nuna mishi sammacin kotu. Ana tuhumar su ne da laifin haɗa baki wajen buga wasu littattafai masu tayar da hankali. Wannan takardar kotu ce, kuma wannan katin garanti ne. Haka zalika an ji wani ɗan sanda na cewar, wayarka tana kawo mana cikas na gudanar da aikinmu.
Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai kasar Ghana, inda rundunar 'yan sandan kasar ta fita da gargaɗi ga malaman addinai da kan yaɗa wahayi na ƙarya da suke cewa sun samu kuma zai faru a duk lokacin da aka shigo wannan kaka ta ƙarshen shekara, wanda laifi ne a ƙasar Ghana da zai iya kai mutum gidan gyara hali har na tsawon shekaru biyar. Daga birnin Accra ga rahoton Radwan Abbas.
Akan haka ne 'yan sandan Ghana suka buƙaci shugabannin addinai su yi la'akari da irin abin da suke ayyanawa cikin sakonnin su na sabuwar shekara. Suka ƙara da cewar duk wanda za a sama da laifi za a iya yi masa ɗaurin shekaru biyar a gidan maza. Jawabin 'yan sandan ya ce a lokacin da shekara ta 2021 yake ƙarewa, ma'aikatar 'yan sandan Ghana na son jawo hankalin 'yan Ghana musamman ƙungiyoyin addinai cewar baikin gaskiyar cewar muna da 'yan addini, 'yancin bauta da 'yancin faɗin albarkacin baki. Duk waɗannan 'yanci na da iyaka, shine girmama 'yanci da walwalan sauran al'umma. Dr. Irbad Ibrahim, masani na abin da ke kai yana kawowa a duniya, yayi na'am da matsayin 'yan sandan, haka ma duk sauran waɗanda na tuntuɓe su akan matsayin 'yan sandan a wannan lokaci.
Matakin da 'yan sanda suka dauka na ga mataki da mai kyau, domin wannan abu sabo ne mana a ƙasar Ghana. Fastotin da aka gani na jiya, mazan jiya ba su kasance suna aikata ababa aka ba, amma kamar shekara biyar ko takwas kenan, za ka ga idan sun je 31st night prayer, shekara kuma da yake yau akwai social media, kafofin sada zumunci tsakanin mutane, me shi ya san an dagwara kamera a kansa, shi ya hurda cewa wani ya kun babu shekara da za a shiga. To wannan yana razanar da mutane da ake ambaton sunansu, yana kuma taka haƙƙinsu na bil'adama. Saboda shi ya kamata wanda ya yi wannan a kama shi a jefa shi gidan yari.
Ni ne Alhaji Abubakar Siddiq Jibril, sarkin faila na sabon zangon Ankara. Na'am, gaskiya ne 'yan sanda sun ɗauki mataki mai kyau sosai, saboda babu wanda ya san gaibi sai Allah, cewa wani ya mutu. Qur'ani ya yi magana ya ce ba ka san abin da za ka samu gobe ba, kuma ba ka san garin da za ka mutu yaushe za ka mutu ba, ba ka sani ba. Shi yasa in aka samu wani malami kamar pastor da sauransu ya zo ya ce kamar shi an mai wahayin cewa karshen shekaran ga kuma an shiga sabon shekara wani ya mutu ina jin babban shirme ne so saboda haka wannan zance da yake yan sandan gari sun dauki wannan mataki ina jin mataki ne mai kyau wanda yake a hana kowa irin wannan fadi-fadin saboda yin haka ma yana tada hankalin mutane addini kuma ya ce kada ka tada hankalin dan uwanka musulmi
sunana Muhammad Junaid Mahmud sarkin zango Adam Nana Ghana Fula gaskiya ne irin wannan zututtuka ina kawo tashin hankali kuma ina kawo fargaba zo kai pastor ko ka zo kai magana ka ce ka samu wayi wani kaza yayi kaza wani kaza ina kawo hasari ina bari mai shi kobe da wani ciwo samun ciwo saboda kowa da yanda yake dokan magana sai sa yana mi matatakin da suka kawo matataki mai kyau ne
yan sandan na Ghana sun ce ba suna adawa da ilhama bane suna sane da cewa diyan Ghana masu addini ne da sun kai imani da Allah da kuma cewar shi ke da iko akan kowa da komai Radwanan la Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
To a gaida Radwan Abbas wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku da shafukan mu yanar gizo voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu dai a goma a nan Washington DC na cewa karfe 12 da kusan minti 17 na dare yanzu kuma sai
baki mai yanka wuya Fafutukar raba Najeriya da yankurin kafa a kasar Biafra a kudu maso gabas da kasar Yarbawa Zalla a kudu maso yammacin kasar. Na daga cikin al'amuran da suka yi kamari a shekara mai ban kwana ta 2021. A ci gaba da bitar al'amuran da suka wakana a shekarar. Za mu kawo muku muhawarar da aka tafka kan lamarin a wani taron dandalin VOA da sashen Hausa yake shiryawa a Abuja inda aka tattauna wannan maudu'in. Ku biyo mu a cikin shirin. Jama'a assalamu alaikum. A taron tattaunawa da sashen Hausa na muryar Amurka ke shiryawa wato zaurin VOA an tafka muhawara ne akan dambarwari yunkurin ballewa da wasu sassan Najeriya ke yi da kuma matsayar da gwamnonin kudancin Najeriya suka yi na cewa tilas a baiwa yankin na kudu shugabancin kasar a zaben shekara ta 2023 mai zuwa. To sai dai kamar yadda muka taba ambatawa a can baya da alama akasarin yan arewacin Najeriya da suka sauya tunani dangane da raba kasar suna nan kan bakansu na goyon bayan rabuwar kamar yadda dan gwagwarmaya injiniya Zakari Ahmad Karoji yayi matashiya a wurin taron
yawanci nan bangaren arewa ba wai arewacin Najeriya tana kin maganan su yankin nan saboda akwai wani abin da zai same mu idan suka yanke ba soyayya ne irin namu na arewa da muke son jama'a domin Allah ya yi mu arewa bangare ne da akwai yawan jama'a mun san darajar jama'a wannan shine dalilin da yasa mutanen arewa suke ganin cewa bai kamata a ce kuma daga cikin mu wasu su yanke su bar mu ba ba wai don akwai wani abin da zai gagare mu idan suka tafi ba saboda haka idan aka ce ba za a bar mutanen nan su tafi ba to za mu ci gaba da wannan lamarin har ma sai masha Allah babu wani lokaci da za a ce Najeriya ta zauna lafiya har shekara 10 shekara 20 wannan matsala ta maganan za a yanke din nan bai taso ba tun muna yara kanana an fara yakin basasa a Najeriya a lokacin ina dan yaro karami mai shekara 5 kuma abin da ya kawo wannan yakin ba wani abu bane sai wannan lamarin da muke fama da ita son su ga cewa sun yanke sun zama kasa na kansu suka janyo abin da yasa muka yi asaran mutane manyan mutane a Najeriya a nan arewa mun yi asaran su Sardauna su Tafa Balewa wanda wannan asaran ita ce dalilin da yasa arewa ta zama ta koma ta zama irin abin da ta zama ya mai da mu baya duk da haka da yake dan arewa mai son jama'a ne muka danne muka ce mun yafe musu. Kuma duk wannan abin da yake faruwa manya-manyan mutane daga bangaren ta kudu duk sun san abin da yake faruwa, kuma da nyawunsu matasansu suke yin abin da suke yi. Saboda haka ni ina gani mafi ala shine a nemi hanya mafi sauki wanda ba tare da sai an kashe ko kaza ba, mu rabu da mutanen nan su tafi su ci gashin kansu.
Duk da yake dai shugabannin kungiyar ƴan kabilar Ibo ba su karɓa gayyatar halartar taron da aka yi musu ba, bisa fargabar abin da kan iya shafuwar su na rashin tsaro idan suka halarci taron. To amma kuma sakon korafin nasu ya isa a zauren taron ta bakin George Daniel.
Na goyo kuma na ji manyan arewa sun zo nan gaba, mata da maza, matsalansu shine Biafra da Oduduwa. Maganan Biafra din nan gaba da mutum da ya gane ya san siyasa ne. Ina mare tunan siyasa sun kaban an cire su a harkar Najeriya, kuma tunan su a ba su shugabancin Najeriya. Shine shi ne matsalan Najeriya. Ba yau bane aka complain mutane sun magana kan siyasan ƴan arewa da arewa. Siyasan addini, siyasan kabilanci, da siyasan kawai mu ne muna wurin mu da kai mu ci abin gaba da kai. Kuna magana arewa yanzu, arewa nan gaba da shine arewan Hausawa da Fulani. Siyasan arewa din nan shine yau ya kawo har Yarbawa suka magana akan wai Oduduwa din nan, har wannan Miss Nashi son Jibo din nan ya zama wani abu. Da san shi ne suna magana wai Fulani suna kashe mutane a garin su. Sai aka shiru gwamnatin Buhari bata wani abu akai abin ba ta kasa ma gaba daya. Kashe-kashe na garin Yamarin nan mai kawata kwanan nan sun ma suna magana Fulani ne, excuse nasu Fulani ne ta kawo maganan wai. Sai suka je cikin daji suka fara wani abin sojoji a cikin daji. Wani abin ba ɓoye suka yi ba. Sun buga a Facebook, ana trading na mutane a Facebook. Gwamnatin Buhari ta shiru ta garin su. Daga baya suka fito suka bar kashe mutane a cikin gari. Kowa ya gani abin nan gaba daya. Amma sai a zo daga baya sai a zo a maramin siyasa. A zo a ce wannan arewa, wannan kudu, wannan duk wannan gaban gaba daya ba shi bane gaskiyan. Gaskiyan shine ya kamata a haɗu a duba siyasar Najeriya din nan me yake faruwa ne. Ya za a iya sasanta a ci gaba gaba daya. Amma matsalan su Yamire din nan da Yarbawa gwamnati zai magana zai sasanta. Yamire ma gaba daya ba dukkan su bane suke so maganan Biafra din nan. Akwai yawancin su jaisu ka ce Biafra ma ba sa so. Da suna da gidaje Abuja a can ko ina Najeriya suna sana'an su ba sa so. IPOP din nan kungiyar Nnamdi Kanu kuma akwai yara wanda ba su da aiki. Yanzu ka in ka fara wannan Najeriya yanzu ka dan rashin aiki daga yara su fika baya kai dan rashin aiki. Akwai da yawa kuma akwai manyan su ma wasu ilimin ma a kasan waje wasu bin Nnamdi Kanu din nan. Maganin da za a zanna a shirya a sasanta.
Shi kuwa Nasura Ashir Sharif ɗaya daga cikin jagororin haɗakar ƙungiyoyin arewacin Najeriya da suka je kotu domin nema a karɓa buƙatun masu neman ɓallewa ya ce kurakurai biyu da aka tafka a can baya su ne dai suke haifar da matsaloli a tafiyar Najeriya zaman ƙasa ɗaya.
Duk wanda zai ce da kai wai iyayenmu sun haɗa Najeriya bai kamata mu rusa ta ba, wannan ba magana ba ce. Bature ne ya zo ya haɗa mu wanda bai san ba, bai san tarihi ba, bai san history ba, rana a tsaka izo saboda neman inganta tattalin arzikinsa ya kafa mana abubuwa ta yanda shi zai amfana da tattalin arzikinmu. Sai zamanto haɗuwar wasu sun nuna su ba su yarda da ita ba. Ka je ka duba tarihin duniya duk ƙasashen da suka yi operating republic babu ƙasar da suka samu civil war. Aka ba wa kabilar da ta jagoranci wannan civil war din damar shugabancin kasar ko ba ta mukamai daidai da ragowar kasar duk duniya ba wanda aka yi wa irin wannan banda a Najeriya. Shekara tara bayan civil war aka ba su mataimakin shugaban kasa, aka ba su shugaban majalisar tarayyar kasar nan. Sannan kowa ya sani a halin yanzu Ibo shi yake rike da kasuwanci, commerce and trading kenan, kasuwanci da ciniki da sinadarai. Su suka fi kowa yawan ma'aikata a cikin bankunan ƙasa. Bankunan ƙasa su suke juya tattalin arzikin ƙasa. Saboda haka ba ciwo ne rabin tattalin arzikin ƙasa a hannunsu yake. To wanda yake rage tattalin arziki ya ce da kai wai shi an ware shi, an ware shi wai ba a yi da shi. Wannan kagazance ne na san zuciya. Saboda haka mu position ɗinmu shi ne da a zo a zauna ana kashe mutane babu gaira ba dalilin zubar da jinin mutane. In har ba za a cire su da ƙasa ba, to a zauna a je su a ba su dama su taru gaba ɗayansu Ibo a Najeriya. Si ƙuri'ar raba gaddama a tsakaninsu bisa sha ido na Majalisar Ɗinkin Duniya da African Union. Su zaɓi Najeriya suke buƙata ko ku Biafra suke buƙata. In suka zaɓi Biafra a tattara a ba su ƙasar su je su yi ƙasar su. In sun zaɓi Najeriya to sai a zauna a yi sharaɗi a kan duk mutumin da ya sake ɗago maganar Biafra balle ya ɗau makami yake yaƙar gwamnatin ƙasa ko yake yakar wata kabila ta kasar, dole sai an yi wata doka, an yi wani tsari, an yi sabon treaty da zai zauna da kasar nan. Amma wannan abin da muke a burin-burin din, wallahi ba za ta taba haɗewa da Najeriya daimi idanu ba.
To sai dai kuma ba duka ƴan arewa ne ke da ra'ayin cewa raba kasar shine mafita ba, kamar yadda Muktar Ishaq ya katsaye wani commissioner daga jihar Kano ya jefa tambaya, ta yaya ne ma za a raba Najeriya?
Da mutumin kudu da mutumin arewa wanda yake cewa a raba Najeriya, ai rashin hankali ne. Wannan shine gaskiyar magana. Idan an zo an ce an bada arewa, mutanen kudu su tafi da ƴan ai, za su ji suna rigima tsakanin ƴan Niger Delta da ƴan Ibo, za su ji suna rigima tsakanin Yarbawa da waɗannan mutanen da suke cewa a raba Najeriya. Idan ka zo ka ce arewa mun zo mun yi wannan, ga ƴan Niger Delta, ƴan Middle Belt kuna cewa su sun yi rako ga Niger Middle Belt, mu muna cewa ba mu yarda da Middle Belt ba. Duk waɗannan abubuwan haka ƙasar za ta zo ta zauna. Sai da haka ni abin da nake gani, tunaninmu na ƴan Najeriya da masu iliminmu da malamanmu da ƴan siyasa, mu dawo da hankalinmu kan ya za a yi ƙasar nan ta dawo da zaman lafiya irin na baya. Idan aka samu zaman lafiya, to sannan sai a zo referendum da ake cewa za a yi, kamar yadda aka faɗa Sudan ma da ka ba da misali, ai Sudan ma an yi kashe-kashe kafin ma a raba ƙasar. Amma in ka ɗauki Czechoslovakia, yanzu sun rabu, ko tsinke ko kare ba a kashe ba, zama suka yi a tebur suka raba ƙasar. Sai da haka idan aka dawo zaman lafiya, yanzu idan ba zaman lafiya duk me za ka iya yi?
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Cubayi Rodiodo ne da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To a gaida Murtala Faruk Sanyinna, idan aka biyo mu a shirin hantsi nan da sa'a 1 da rabi, za ku ji cewa
a baya-bayan nan ne dakarun rundunar sojan ƙasar Najeriya da ke runduna ta 82 a birnin Enugu ta ce ta kama wani Mr. Gooden Nnamdi da ke zaman shugaban kungiyar nan da ke fafutukar kafa ƙasar Biafra ta IPOB da ke Enugu. To sai dai kuma kungiyar nan da ta yi ƙaurin suna wato IPOB da ake zargi da halaka ɗimbin rayuka, to ne ta musanta bayanan na rundunar sojan ƙasar. Musa Cinanzo Inwachiku shi ne mai magana da yawun kungiyar ta IPOB bangaren kanan Mr. Nnamdi Kanu.
To idan aka biyo mu a shirin mu na hantsi, kamar yadda na faɗa, za a ji cikakken wannan rahoto. Don nan muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Kotun Kolin Gambiya ta yi watsi da kalubalantar nasarar da shugaban Adama Barrow ya yi a zaben ƙasar da ya gabata, inda ta ce ƙarar ba ta bi hanyar da ta dace ba, kamar yadda takardun kotun suka bayyanar. Mahukunta a Sudan sun ba da tabbacin cewar akalla mutane 38 ne suka mutu sakamakon rubtawar mahakar zinare a yammacin lardin kudancin ƙasar. Jimillar garuwa 116 a jihar Bahia da ke arewa maso gabashin Brazil ne ke cikin dokar taɓaci sakamakon ambaliyar ruwa a ranar Talata, wanda aka yi ta samun ruwan sama kamar da bakin ƙwarya tun daga watan Nuwamba har ya zuwa yau. Haka kuma an ji cewar a jiya Talata Beijing ta zargi Amurka da rashin gaskiya da mugun wasa a sararin samaniyar sama, inda aƙalla aka kusan yin karo na ƙud-da-ƙud tsakanin tashar sararin samaniyar ƙasar Sin da tauraron ɗan Adam da kamfanin SpaceX na Elon Musk ke sarrafawa.
To madalla a gaishe ka, masu sauraro baki ɗaya, abin da ya sauka kenan a jin shi a wato a shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da antsi, wato nan da sa'a 1:30 za mu ji mu ɗauke da wani sabon shiri da ƙarfe 8 na wannan safiya. Shirin da zai zo muku da shirin ciwon ƴamace. Domin sake jin wannan shirin za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Wato yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carl, Mr. Phil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi da misalin ƙarfe 8 na safiyan nan. Assalamu alaikum.